والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ترجى وطن شعبان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبودايا da 447 wanda yayi daidai da 28 ga watan January shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin karatun littafin Tafhimul Mutafahhim an mawjidi Sadat al-Malikiyya min al-Qur'an al-Karim. A yau za mu tashi shafi na 43 daga ƙasa.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم.
إذن صار رأي يجاورن شيكا. إن صار رأي يقول جيكا. ذو أجساء موانا الأمر بهجمة.
والشرع المستقيم.
لكم الشريعة وانديك بيكي. فتنبايا نوجا. وانا الأمر بهجمة. هو الأمرين بهجمة. لكم الشريعة بيكي. Tunda ya ce idan son rai ya kulge ka zuwa ga saba ma wannan umarni mai cike da hikima kuma shari'a mai kake wani umarni ne mai cike da hikima shine asbaru ala jawril a'imma yin hakuri akan zalunce shugabanni kuma ya kawo hadisi ingantacce ko ce hadisai ingantaccu daga cikin hadisai wanda suke fusgan hankali sosai shine wannan ruwaya na Muslim hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu an wanda yake magana cewa yakunu ba'di a imma la yahtaduna bi hudaya wala yastannuna bi sunnati za a samu shugabanni bayana wanda ba sa neman shari'a da shari'ata ko ba sa koyi da sunnata. Kaga wannan hadisi ya kai intaha wajen siffanta mana shugabannin da za su kasance a ƙarshen zamani da kuma irin ɗabi'un wayannan shugabannin. Shugabanni ne wanda ba su damu da ainihin wato neman shari'a da shari'ar manzon Allah ba. Farko shugabanni ne wanda babu ruwansu da adalci. Adalci yana daga cikin shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam. Babu ruwansu da tausayin talakawa. Tausayin talakawa yana daga cikin shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam. Babu ruwansu da yin hukunci da Alkur'ani. Hukunci da Alkur'ani yana daga cikin me shari'a na manzo sallallahu alaihi wasallam. Babu ruwansu da nisantar haramun. Zaka gansu suna kusantar zinace-zinace. Suna mu'amala da makada. Duk inda saban Allah yake, zaka ga wayannan shugabanni suna gaggawa zuwa gare shi. To ashi ne manzo Allah yake ya dunkula yake la ya hata duna bi hudaya. Mutumin da aka ce baya neman shari'a da shari'ar Annabi ai an gama. Yanzu wasu shugabanni ne na Najeriya ko shugabanni na duniya gaba daya su wane ne zaka ce yanzu kai tsaye suna neman shari'a da shari'ar manzo ko kuma suna riko da sunnar manzon Allah a cikin dukkan al'amura? Shugabannin da suke mulki a wannan zamanin sai dai hakuri. Ko in ka ce kana so lalle sai an samu shugabanni irin Abubakar da Umar, to ina ganin wato ka nemi wato ka janyo dalaba ganmu. An gani ka ce kana son shugabanci, kai ba ma shugabanci Abubakar da Umar ba, shugabanci irin na Muawiya dan Abi Sufyan. Ka ce kana so ka samu adalci irin nasa da kuma tadbiki irin nasa, kai ba ma wannan ba, shugabanci irin na Umar dan Abdulaziz, kai ba ma wannan ba, shugabanci irin na Haruna Rashid. An gane? To kaga ashe kenan maganar manzon Allah yayi gaskiya ko? Ko manzon Allah bayan ya tabbatar da wannan maganar cewa ga irin shugabannin da za a samu a ƙarshen zamani, kuma sai manzon Allah ya gaya maka yadda za ka yi mu'amala da wayannan shugabannin. To inda jiza ke saka mutane suna karanta hadisin sai a wuce shu mutiyo mutane a garuruwa suna sanya littafin Bukhari da Muslim a sauke shi kuma me yasa ya ake karanta Bukhari da Muslim a sauke amma wannan hadisi bai tasiri a rayuwar mu ba ai ya kamata a ce wannan hadisi yayi me yayi tasiri a rayuwar mu shin duk garuruwan da ƴan salafiyya suke duk garuruwan da ahlus sunna suke ba sa wasa da karatun Bukhari da Muslim to kuma cikin Bukhari da Muslim akwai wannan hadisin mutum zai karanta wannan hadisin a Bukhari ya karanta wannan hadisin a Muslim to amma menene ya sanya hadisin bai tasiri a rayuwar mu ba an gani shin yanayin yadda muke mu'amala da shugabanni yanzu a Najeriya shin yayi daidai da abin da yake rubuce a cikin sahih Muslim bai yi ba to shine malam ke cewa fa in adaka al-hawa idan san rai ya kuzge ka ila mukhalafati hadha al-amr al-hakim zuwa ga saba ma wannan umurni mai cike da hikima wa shar'il mustaqim kuma shari'a wanda yake bi kanke na'am
falam tasma wa lam tuti' li amirik
sai ya zaman to baka ji ba baka yi da'a ga shugabanka ba
lahika kal ism
to zanibi zai riske ka
wa waqa'ta fil mahzur
zaka fada cikin haram zanibi zai riske ka kuma zaka fada cikin me haramun
وهذا الامر النبوي من تمام العدل الذي جاء الاسلام به
وان امرنا النبي صلى الله عليه وسلم yana daga cikin cikan adalci wanda musulunci yazo da shi yana daga cikin cikan adalci wanda me musulunci yazo da shi me yasa ya kira wannan cikan adalci na'am
fa inna hadha al-madrub idha lam yasma wa yuti
lalle shi wannan wanda aka buge shi din wanda manzo Allah ya nuna shugabanka koda ya maka bulala ya buge ka a bayanka ya kwace maka dukiyanka kai hakuri to shi wannan wanda aka buga din idan bai ji ba bai yi biyayya ba
wazalika almadrub idha lam yasma wa yuti
kuma shi wannan wanda aka buga an mai tsare wu wancan wanda aka buga wancan wanda aka buga idan bai ji bai yi biyayya ba
أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية
في وانا يجنيو زوا غوبين تد مصلحة نا الديني دا دنيا وانا أبو زي جنيو أغوبين تد مصلحة نا الديني دا دنيا كاغ وانا مغانا دي بقى مغانا نيم الزربي باب وانا زي رزكيشي في وانا ألا يزعبا إن كان هذا كتكون وانا ألا يزعبا أنا فقط مغانا ننزي شيكي فقول وانكا أما والله إن ألا يزعبيك با wannan magana sai an dade ana bayani baka gane ba an gane shi wannan wanda aka buge shi ba shugaba ya buge ka ya kwace ma dukiya da kai magana kuma ya maka bulala sai manzon Allah ya ce kai hakuri kada ka ce zaka taza tarzoma kada ka ce zaka tada hankali har sai an maka tawaye an gane sai malam ke cewa wannan wanda aka buga din idan bai yi aiki da wannan hadisin ba to abin zai janyo ya wofintar da maslaha na addini da maslaha na duniya shin wani maslaha na addini zai wofintar wani maslaha na addini zai wofintar wani maslaha na duniya zai wofintar kawai dan an buge ni nace ban yadda ba shugaba an gane ya mun bulala an kuma ya kwace min dukiya ni ko nace ba zan yi hakuri ba dole sai na nemi haƙƙina ana ha maza ha mata sai na nemi haƙƙina shin menene laifina shin dole sai na yi haƙuri dole sai na yi haƙuri wani ya ce ba dole ba ne to ya kenan ba dole ba ya kenan to don da ƙiya fewa sai yaya a'a wa ina nufin in baka yafe ba ka nemi haƙƙinka da ƙarfi zai yiwu in ya zama tofa ka yafe ba ka nemi haƙƙinka da ƙarfi ka ce dole sai ya baka in bai baka ba ana ha maza ha mata sai ka karɓa kuma za ka iya neman mutane ka tara mutane a hankali a hankali ka ringa tara 'yan tawaye wanda nan gaba za su fito su nemi haƙƙinsu a yi fito na fito da wannan shugaba ɗin to shi ne aka ce idan ya ƙi yin haƙuri, rashin yin haƙurin shi zai janyo zuwa ga wofintar da maslaha na addini da duniya ba. Wofintar da maslaha na addini da maslaha na duniya, kamar yaya? Yaya za a yi a wofintar da maslaha na addini?
Rashin
yin kwanciya. Idan aka ce za a ɗauki makami, muka ce wannan shugaba azzalimi ne, bari mu nemi haƙƙinmu a yi fito na fito da shi. To da zarar an ɗauki makami, to wannan ɗaukar makami zai janyo yaƙi. In aka fara yaƙi, za a samu rashin kwanciyar hankali. Sannan daga nan za a fara zubar da ainihin rayukan mutane, a zubar da jini. Da an fara zubar da jini, kwanciyar hankali ya ƙare ga al'umma. To a nan wajen dama karatun addini yana yiwuwa ne a saurare shi, a fahimce shi idan akwai kwanciyar hankali. Yanzu wannan karatun da muke yi har ma muke iya bayani cikin kwanciyar hankali saboda babu yaƙi ne. Ko? In dai akwai yaƙi, to ba na tunanin za mu iya zuwa masallaci mu yi sallah ballantana ma a ce mu zo mu saurari karatu. In har mun kokata ma mun zo mun yi sallah, za a ringa Allah Allah idan da sallah kowa ya gudu gida ya je boye. Haka ne? To kaga shikenan, in har aka fara yaƙi, maganar sauraron karatun addini ya ƙare. Maganar mu tura yaranmu makarantar Islamiyya a je a yi karatu ya ƙare. Maganar a ringa zuwa garuruwa ana yin wa'azin ƙasa, ana wa'azin local government, ana wa'azin state ya ƙare. Ko? In kaga ana sanar da cewa yau akwai wa'azin ƙasa a waje kaza. Yaya? Akwai zaman lafiya kenan. In babu zaman lafiya babu yanda za a yi. Idan malaman suka matsa sai an je, sai dai su je su kaɗai. Ko? To kaga ashe in aka fara yaƙi, maslaha na addini zai kubuce. Kuma babban abin da ya kawo mu duniya shine dan mu bauta ma Allah. In karantar da mu abin da zai sa mu bauta ma Allah ya kubuce, to kusan ma babu amfani zuwa mu duniya din. An gani? A yi shekara 30 ana yaƙi, bin shekara 30 ba karatu. To shin wannan yaƙin ya janyo mana maslaha ko ya ɓata mana rayuwa? Ya ɓata mana rayuwa. An gani? Saka mun zo duniya ne don mu bauta ma Allah. Duk abin da zai janyo ya hana mu bautan Allah nan bai halatta mu ba su goyon baya ba. Ku bai jona? Sannan maslaha kuma na duniya kuma shi ma abili yake. Kwanciyar hankali ke sa a yi kasuwanci. Ka je kasuwa, kaga 'yan kasuwa an kasa kaya ana siyarwa. Kaga kwastomomi cikin kwanciyar hankali an yi fakin da mota an siya, an yi fakin da mashin an siya. Masu tafiya a ƙasa sun zo sun siya. Duk wannan gaba ɗaya kwanciyar hankali ne. In babu wallahi kai kanka ba za ka kasa kaya ba, ballantana ma masu siya su zo su siya. Ko? Sannan in babu kwanciyar hankali manomi ba zai yi noma ba, ballantana ma a ce ya yi noma a zo a fa'idanci da shi. Zai ji tsoron kada ya shiga daji a kashe shi. Sannan da kai da 'yan uwanka ba za ku yi zumunci ba. Kuma inda? To wannan shine abin da malam ke nufi a nan. Shine na ce fahimtar wannan al'amari sai wanda Allah ya zaɓa. Yanzu duk wannan bayanin da na yi wallahi wani bai gane ba. In har ƙwaƙwalwanka ya kasa gane wannan, to gaskiya Allah bai zaɓe ka ba ne. Kai ta roƙon Allah ya zaɓe ka.
Fayaƙa'u zulmu ala jami'i ra'iyyati aw aktharihim.
Sai zalunci ya auku ga mafi yawan talakawa ko ga dukkan talakawa ko mafi yawansu. Wato akan zalincin da aka yi ma kai kaɗai ka janyo, wato zalunci ya zo ya auku ga dukkan al'umma. Da ka yi haƙuri, da kai kaɗai shugaban zai zalunta. Da ka ƙi yin haƙuri, ka zo ka tara ainihin talakawa, aka zo aka yi tawaye gare shi, aka fara yaƙi. To a nan zalunci kuma da za a farar da shi a lokacin ya fi zalunci da shugaban ya yi maka. Wa bi zalika
yartafi'ul adlu anil bilad.
Da wannan ne adalci ke daukewa daga garuruwa.
Fa ta tahaqqaqa al mafsada.
Sai barna ya tabbata.
Wa talhaqa bil jami'.
Sai barnan nan ya riski kowa. da can shugabannin suna dan zalunta wasu bangare ne an gani yanzu duk complaint da muke yi zaga wasu bangare ne yake dan zalunta wasu kuma suna samun haƙin su to amma idan yaki yazo to kowa ma za zalunce shi in yaki yazo kowa da kowa sai abin ya shafe shi
bainama law zulima hadha fa sabar
amma da a ce shi wannan bawan Allah za a zalunce shi shi kadai yayi hakuri
wa hadasab
ya nemi lada a wajen Allah
wa sa'ala Allah al-farja
ya roki Allah ya yaye masa bakin ciki
wa sami'a wa ata
kuma yaji yayi biyayya ga shugaban
laqamatil masalih
da maslahohi sun tsayu
wa lam tata'attal
da maslahohi ba su lalace ba
wa lam yubi haqqahu inda Allah ta'ala
kuma haƙƙin shi ba zai tauye ba idan shugaba ya zalunce ka kace wannan zaluncin da ya mun kagaya ma Allah ban yafe ba Allah zai karɓa maka haƙƙinka an gane wannan ai duk wani zaluncin da shugaba ya maka in ma zalunci ne ya taɓa maka jikinka ta hanyar duka ko abin da ya kama da wannan ko kuma ya kwace maka dukiyanka ko abin da ya shafi mutuncinka ne ya ci maka mutunci idan kace baka yafe ba to dama manzon Allah ya ce mana sallallahu alaihi wasallam wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunta domin babu shamaki tsakaninta da Allah idan shugaba ya zalunce kace Allah ya isa to babu shamaki tsakanin wannan addu'a da Allah Allah yana amsa nan take
fa rubama awadahu Allahu khayran min
da yawa Allah zai musanya mai da abin da yafi wannan alkhairi abinda wannan shugaba ya kwace mai da dukiya ko zaluncin da ya masa na mutunci da yawa Allah ta'ala zai musanya mai abinda yafi wannan alkhairi in yayi hakuri ba
wa rubama takharahu lahu fil akhirah
wa rubama kuma da yawa Allah zai iya tattalan mai da wannan a lahira an gane ai na'am
jaba
wa rubama
idda
kana kada dai idda kai wannan zalumin ba iddakharahu ne wa rubama iddakharahu lahu fil akhirah da yawa Allah ta'ala zai tanadar mai wannan a lahira
wa hadha min mahasin ash-shari'a
wannan yana daga cikin kyawun shari'a
fa innaha lam tatarattab as-sam'a wa at-ta'a ala 'adli al-a'imma
nan fa innaha lam turattab as-sam'a wa at-ta'a ala 'adli al-a'imma lalle shari'a bai jeranta ji da biyayya akan adalcin shugaba ba duba wannan maganar shari'a bai jeranta ji da biyayya akan adalcin shugaba ba shari'a bai ce sai shugaba ya zamanto adili sannan ai masa biyayya ba inda shari'a ya faɗi wannan yaya da kuke tunanin zai faru shari'a ya ce shugaba mai mulki kada ku ji kar ku yi biyayya a gare shi sai ya zama adili idan har ya zama azzalimi babu ci a gare shi ba biyayya duk abin da ya baku umarni kar ku ci ko kar ku yi masa biyayya me kuke tunanin da ya faru inda an yi haka an gane sai shari'a ya ce mana mu yi hakuri ko da shugaban azzalimi ne in dai abin da shugaban ya umarce mu mai kyau ne shi shugaban ya umarce mu da abu mai kyau mu ji biyayya inda kawai ba za mu masa biyayya ba in yayi umarni da a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma yanzu wannan ai to yana daga cikin adalci na shari'a da kuma kyawo na shari'a inda bai jeranta ji da biyayya akan adalci ba da shari'a ya ce sai shugaba ya zama adili da kusan mafi yawan shugabannin duniya gaba daya in suka bada umarni ba za abu ba in kuma an kibi me zai faru za a zauna lafiya shugaba ya ba da umarni a kibi to zai dauki mummunan mataki akan wayannan mutane domin babu abin da ke zaunar da shugabanci face biyayya in dai mutane suka yi biyayya to al'amari ya lalace an gane to kaga in dai aka ce za a sanya ka'ida sai shugaba ya zama adili irin Abubakar da Umar ko irin Muawiya dan Abi Sufyan ko irin Umar dan Abdulaziz ko irin wani ko shugabanci irin na Sheikh Dan Godiyo a nan Afirka an gane aka ce sai shugaba ya zama haka to ina ganin da ba a zauna lafiya a duniya kusan mafi yawan annabi ya riga ya gaya mana mafi yawan shugabannin da za su yi mulki karshen zamani azzalumai ne mafi yawan shugaban da za su yi mulki ba sa bin dokokin Allah. An gano wannan ko? To tunda dai azzalumai da kuma kana zama a ƙasarsu suka ba da doka ka ƙibi, to kusan in ma su kashe ka ko su azabtar da kai ba za ka ji daɗin zama a ƙasarsu ba. Kuma wannan ƙasa ɗin in talakawa suka yi gore, ƙasar nan ba zai zaunu ba. An fahimci wannan ko?
ولو كان الامر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا
da ace al'amarin haka ne da duniya ya kasance dukkan shi gaba daya wato yaki da kuma zubar da jini in an ce sai shugaba ya zama ma'sumi sai ya zama adili kafin ai masa biyayya to zai zama to kin daga Saudiya su Iraki su Iran su Sudan a ce kasashen turawa a ce ko'ina ko'ina gaba ɗaya sai an zubar da jini kuma ko'ina idan shugaban ya ba da umarni za a yi masa tawaye in an yi tawaye kuma sakamakon ba zai yi kyau ba da duniya ya zama gaba ɗaya wajen zubar da jini da kuma wajen yaƙi
alhamdulillahi ala lu'uzi
dukkan yabo sun tabbata daga Allah akan tausasawan shi
mu'amalatul hukam fi daw'i al-kitabi was sunnah
eh mu duba littafin mu'amalatul hukam wannan bayani gaba daya za mu same shi a littafin mu'amalatul hukam fi daw'i al-kitabi was sunnah na'am
asma'ul ulama'i alladhina waqafu fi mihnati al-qawl bi khalqi al-qur'an
sunayen malamai wa'anda suka auka cikin jarabawan cewa qur'ani halitta ne malaman da suka auka cikin wannan jarabawa ya zamanto gwamnati ta kama su an tilasta wa malaman dole ne sai sun ce qur'ani halitta ne in ba su ce qur'ani halitta ba za a yi ta azabtar da su har sai sun mutu
fi asri al-imam ahmad ibn hanbal ma tasnifihim
a zamanin imam ahmad malaman da suka rayu a wannan zamanin kuma gwamnati ta kama su ta tilasta musu sai sun yi imani da wannan aqida tare da kuma za a kasa su kashi kashi
فالعلماء الذين وقعوا في هذه المهنة
ما لمن ذكر أوكا تكون وانا جربا
نستطيع تصنيفهم إلى خمسة أقسام
ذامي إيا كساسو ذو أكشي بيان
الأول من ثبت ومات في المهنة
أقول وانا سند أكا كاماشي أكا تيل السامي أكا عزب تدش دول زياتي القرآني هالتاني أقول وانا يتبطع يجي يدا يبراء يمقومنتي kuma ya mutu a cikin wannan jarabawan akwai shi
asani man sabata wa ta'arraba lit ta'zi
nabiyu akwai wanda ya tabbata kuma ya bijiro zuwa ga azaba an gani ya tabbata bai yi ya bara ayyukan gwamnati ba kuma an kama shi ana ta azabtar da shi ana ta azabtar da shi amma bai mutu ba
asani man wafaka taqiyatan
na uku akwai malamin da ya goyi bayan gwamnati amma fa a zuciyar shi bai yarda ba an gani ga zahiri ya dace da ra'ayin gwamnati amma a zuciyarsa bai yarda ba an gane da ya faɗi wannan magana aka kyale shi sai ya samu dama ya gudu za mu ci wane ne shi
arabe man haraba
na hudu wanda ya gudu akwai wanda kawai shi da ya ga an fara wannan fitinan bai ma yarda an kama shi ba guduwa ya yi kawai ya ga an ce fa gwamnati ta kawo doka duk wani malamin da zai karantar a zaure ko zai karantar a islamiyya ko zai karantar a kaza ko za a bashi wani aikin gwamnati dole sai ya yarda da wannan aqida din in ko bai yarda ba to dole sai ya daina karantarwa kuma za a kama shi a kulle shi a kurkuku da malamin ya ji labari sai ya kwashi kayan shi ya gudu ya bar garin a shikenan ba na'am
al-khamis man a'fa aw naja duna an yu'azzaba aw yahrab
man ufiya akwai wanda aka yi masa afuwa au naja akwai wanda ya tsira ba tare da an masa azaba ba ko ba tare da ya gudu ba an gane ko an masa afuwa ko ya tsira ba tare da an masa azaba ba ko ba tare da ya gudu ba na'am
awwalan
na farko
al ulama alladhina sabatu wa lam yaqulu bi khalqi al qur'an
malaman da suka tabbata ba su faɗi ra'ayin cewa qur'ani halitta bane an gane sun tabbata akan ra'ayinsu na farko akwai wa
al-imamu ahmad
akwai al-imam ahmad bin hanbal rahimahullah
sana 164 ila
wato an haife shi hijira annabi na 100 da 64 kuma ya rasu hijira annabi na 241. Na'am.
Sabata wa sabara ala darbi wa sijil.
Ya tabbata kuma yayi hakuri akan duka da kullewa. Kullun sai an bai bulala fa.
Wal man'i min at-tadris.
Da kuma hana shi karantarwa. Ita gwamnati ta ce duk mutumin da yake da wannan aqida an hana shi ya karantar. To Imam Ahmad an kulle shi kuma kullun sai an masa duka sa'annan an hana shi karantarwa. Mu duba siyaru alamin dubala na Imam Zahabi an gane ko mujalladi na 16 shafi na 177
wa tabaqatul hanabila.
Mu duba littafin tabaqatul hanabila mujalladi na 1 shafi na 52
albidaya wan nihaya.
Mu duba littafin albidaya wan nihaya na Ibn Kathir mujalladi na 10 shafi na 332
الثاني محمد ابن نوح ابن ميمون
نبي اخوي محمد بن نوح بن ميمون شي يا رسول هجر منزا الله نا 219
ثبت على العقيده الصحيحه
يا ثبت اكن عقيده انغنتچيا
وما تقبل الامتحان
يا متو كافن جرباوا انغاني كافن افار جرباشي يا رسول
وكان مع الامام احمد في الطريق الى المامون
يا كسانچي تاره د امام احمد واتو هانيا زوا وجن سركي مسلمي lokacin an kamo Imam Ahmad an taho da shi wajen sarkin musulmi an kama su tare da Muhammad bin Nuh an gari wato akan hanya ana jan shi akan hanya an gari wahala yasa ya rasu tun kafin yaje wajen Imam Ahmad bin Nuh tun kafin yaje wajen yaje fada Allah ya dauki ransa an gari wannan mu duba tabaqatul hanabila mujalladi na 1 shafi na 36 da siyaru alamin dubala mujalladi na 11 shafi na 238
as-sali
na uku
nu'aym ibn hammad min khuzai
akwai nu'aym ibn hammad al-khuzai ya rasu hijira annabi na 229
rafada al-qawl bi khalq al-qur'an
wato ya kiyada yayi watsi da wannan mazhaba na cewa qur'ani halitta ne
wasujina fi ahad al-wasi
kuma an daure shi a kurkuku a zamanin al-wasi billah a zamanin sarkin musulmi al-wasiq billah a lokacin ne aka kama shi aka daure shi
wa ma ta sijin
kuma ya mutu a cikin kurkuku shi wannan bawan Allah Allah ya ji kansa
azabe
mu duba cikin ina
siyago alamin nubala
mujalladi na 10 shafi na 597
tarikhu baghdad
shi ma mujalladi na 13 shafi na 297
azabe
na hudu
Ahmad ibn Nasr al-Khuzai
akwai Ahmad bin Nasr al-Khuzai ya rubuta littafi na aqida wannan bawan Allah yana da littafi as-sunna wanda inda ya rubuta aqidinsa da manhajinsa to wannan rayuwarsa gabaki daya shi ma wannan bawan Allah malami ne salafi ya rasu hijiran annabi na 231
أعلن عدم موافقته لقول بخلق القرآن
يا فتو قرو قرو فاقويوا رشن قوة ينبايانسا قتشوا قرآني هالتاني يا فتو قرو قرو بقويوا
فقتله الواثق
سيشي سركم مؤمنين لو قتشن الواثق بالله سيكشيشي
وقبعت رأسه
أكا قل بيش كي
وسلبت
أكا جيشي دوك سان الأمر باقر ما الأمر يبني الأمر يني ببا وانده من يما لما يسكسدو كده رايو كنسو suka sadaukar da mutuncinsu domin kariya ga musulunci inda ce malamai ne na duniya da sun mika wuya ga gwamnati ina fatan gani tunda dai mazhaban gwamnati ne idan ka goyi bayan mazhaban za ka yi kudi in ka ji goyen bayan mazhaban za a kama ka a azabtar da kai har sai an kashe ka sannan kuma za a hana ka karantarwa za a hana ka duk wani mukami na gwamnati in kana so a baka mukamin gwamnati ka goyi baya amma wa'annan zaratan malamai suka zabi azaba suka zabi ainihin goyen bayan musulunci akan bi akan su mika wuya ga gwamnati akan mummunan aqida na ba san gane wannan ashe wannan aqida ba gidan wasa bane inda aqidan wasa ne da malaman mu sun yi wasa da shi abinda za a kawo mutum a kullun shekara 20 kullun sai an bai bulala a dawo kuma a tambaye shi a ce menene ra'ayinka ka canza ra'ayi yace har ila yau har yanzu ina nan kan ra'ayi na daram alqur'ani maganan Allah ne saukake ne ba halitta ba to irin wannan malamai suka sha wahala wasu an kashe su wasu an yi kaza wasu an yi kaza amma suka tsaya kyam to zai yi mu ahlus sunna mu yi wasa da shi yanzu magabatan mu ba su yi wasa da shi ba to idan wani mutum yanzu ya zo maka yace maka ai wannan al'amari ba al'amari bane muhimmi ai maganar cewa qur'ani halitta ne ko ba halitta ba siyasa ne kawai na zamanin imam ahmad yaya ya za ka kalli wannan mutumin za ka kalli wannan mutumin ya san abin da yake a cikin addinin shi bai sani ba wannan matsala duk mutumin da yake dan salafiya ko duk mutumin da yake ahlus sunna wal jama'a baya wasa da shi littattafan aqida mu gabaki daya an rubuta qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane shi babu wani littafi da ya shiru akan wannan matsala din to ashe tunda babu littafin da ya shiru akan shi mu ma ahlus sunna ba za mu yi shiru ba mu ma za mu ci gaba da yin bayanin sa muna nuna ma yara tun daga yaranmu na naziri yaranmu na primary yaranmu na secondary za mu gaya musu alqur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba kuma duk mutumin da ya faɗi sabanin wannan dan bid'a ne shi ka'idan mankana ina fatan gane wannan to kun ga wannan shine Ahmad bin Nasr al-Khuzai wanda mu duba tarihu at-Tabari mujalladi na 9 shafi na 125
siyaru alamin nubala
mujalladi na 9 shafi na 14
al-bidaya wa an-nihaya
shi kuma mujalladi na 10 shafi na 345
thaniyan
nabiyu
man wafaqa taqiyatan wa khawfan min al-uquba
akwai wanda ya goyi baya saboda taqiya aqidan shi aqidan sauran malaman sunna amma ya goyi bayan gwamnati dan koran kada gwamnati ta azabtar da shi shi yana ganin ba zai iya turewa bulala ba ba zai iya turewa dauri ba ba kowane mutum yake iya ture ma wahala ba an gane to shi din nan da yake cewa ba zai iya turewa bulala ba ba zai iya ture ma dauri ba sai ya goyi bayan gwamnati a zahiri amma ga hakika yana tare da malaman sunna ya goyi bayan su taqiyatan wa khawfan dan taqiya da kuma tsoro min al-uquba tsoron azaba yasa ya goyi baya
Yahya ibn Ma'in
akwai Yahya ibn Ma'in babban malamin hadisin nan Yahya ibn Ma'in an gani yana daga cikin malamai na salaf da suka goyi bayan ra'ayin gwamnati ga zahiri amma kuma baya tare da gwamnati shi an haife shi hijiran annabi na 158 ya rasu hijiran annabi na 232
أظهر القول بخلق القرآن تقية
يا بينا ترى أين شوى قرآني هل تعني تقية
لكنه كان من أهل السنة
سيدي يا كثر جدك شين أهل السنة شي ما لم السنة ني ما لم سلفية ني أما قا دليل دي سايفة دوان نمى قنا
يرو علام النبلاء
اي مدوبة سيرو علام النبلاء
تعذيب الكمال
مدوبة لتعف تعذيب الكمال مجلدين 30 شابين 530 لغدو
تاريخ بغداد
مدوبة تاريخ بغداد مجلدين شاهدو شابي لدري بيو دا سبعين دا تفس
سعيد بن عبد الله المهدي
نشدة أقول بابا مالا من نسونا سعيد بن عبد الله المهدي رحمه الله
وافق خوفا ثم تغاجع لاهقا
يا اي موافق صبر الثورو صبر الثورو نزا عزب تدش اما دا قبايا جنية يا بطو فيليا فدراء ينزا مدوبة لتعف مقالات الإسلاميين na Abi al-Hasan al-Ash'ari
salisan man ab'ada 'an al-fatwa dun imtihan aw harb
man ub'ida kenan man ub'ida 'an al-fatwa akwai wanda aka nisantar da shi daga fatawa aka ce to tunda ka kiyata da ra'ayin gwamnati to mun hana ka yin fatawa an gane dun imtihan aw harb ba tare da an jaraba shi ba ko kuma ba tare da gudu ba an gane ku
السابع إسحاق ابن راهوي
شين إسحاق ابن راهوي
ثبت وكان في خراسان
إسحاق ابن راوية واتو أنهي فيشي هجرا النبنا دريد ستين دقيق واتو يا رسول هجرا النبنا دريد ثلاثين دقيق شي يا ثبتا كما يا كسان شي أجتن غرون خراسان بغدبا يا ثبتا أكان أكيدا صح كما يا ثبتا أو ننغري بغدبا
ولم يجبر مباشرة
كما شي با اتيل سامي كاي تسيبا ita gwamnati bata bi shi hawan nan gari ta tilasta mai kai tsaye ba
walakin muni'a min al-fatwa
sai an hana shi fatawa aka ce kai Ishaq bin Rahowai daga yau kada ƙara yin fatawa tunda mun san aqidanka aqidan yan salafiya ne kuma ba za mu ji fatawun suka hana shi fatawa an gane to yanzu inda a wannan zamanin ne aka hana malami fatawa yaya karantar wani koma irin wannan karantar wanda muke nan ba zai yi ba ko babu wanda zai bi shi gida kai ko za a bi shi ma sai aka raba kallon ina da fatawa in ya bayar za a kama shi sai dai ba kafin ba gan shi ba an gane so ita gwamnati a wannan lokaci tana da ƙarfi wanda in ta ce ba ka bari ba ka bari ba za ka tafi lahira ko babu wanda zai kwace ka an gane wannan ko to an hana shi fatawa kuma ya hannu bai tashi yin fatawa ba sai lokacin da gwamnatin wannan ya zo wanda yake mai adalci daga cikinsu ya sunan shi al-mutawakkil zamanin shi shine lokacin da ya dawo da fatawa amma da ya ce zai yi fatawa to zai tafi lahira ku fahimci wannan ko to kaga irin yanda hukuma ta ɗauki mataki aka takure malaman sunna aka hana su gudanar da da'awansu ita kuma mu'tazila ta ci gaba da walawa a wannan lokacin idan kai kana da wannan aqida na mu'tazilanci za ka yi wa'azinka cikin kwanciyar hankali kuma ka samu goyon bayan gwamnati a baka babban mukami a gwamnati sannan kuma manya-manyan masallatai naka ne duk su suke wa'azi a manya-manyan masallatai makarantun zauri makarantun ainihin ƙananan yara sai da aka yi shekara da shekaru malaman sunna ba sa walawa duk wannan gaba ɗaya aikin wane ne wannan aikin manya-manyan malaman mutazilawa su suna ganin fada da malaman sunna ba zai yiwu ba in an ce za a yi fada da malaman sunna fada ne na hujja da dalili in an zauna an ce a tattauna gaba da gaba tsakanin malaman sunna da malaman mutazilawa malaman mutazilawa ba za su iya nasara kan malaman sunna ba sun san da haka to yanzu ya za su yi sai suka hada malaman sunna da gwamnati sai suka kama gwamnati suka shige ta sai suna ba gwamnati shawarwari cewa a kama malaman sunna a tilasta musu su kudirci aqidar bid'a idan ba su yarda ba a hana su wa'azi kaga ta nan ne za su samu daman dakusar da da'awa ta sunna su kuma su ci gaba da yi to duk wannan kokarin da suka yi suna so su kashe sunnan sun samu nasara ba su samu nasara ba Allah ta'ala a haka ɗin sai da Allah ta'ala ya taimaki sunna kuma Allah ta'ala ya karya su saboda malaman sunna na wannan lokaci sun tsaya sun bi ka'ida wani ka'ida suka bi ka'idan nan na as-sabru ala jawri al-a'imma yin haƙuri a kan zaluncin shugabanni inda misalin irin malamanmu ne galiban 'yan Najeriya a ce an kama wani malamin sunna akan malamin ya ba da wani fatawa na addini to me zai faru za a ce wallahi za a fito a yi zanga-zanga za a hau kan mumbari a yi zage-zage a hau kan mumbari a yi ihu to duk irin wannan a wannan zamanin ba a yi ba a wancan zamanin Imam Ahmad an tsaya ne ana ta addu'a an tsaya ne ana ta istighfari ana ta ainihin tuba zuwa ga Allah ana ta komawa zuwa ga Allah ina fatan gane wannan wanda malaman sunna dama suna fuskantar zaluncin shugabanni da mai da bindiga suna fuskantar zaluncin shugabanni da tuba da istighfari an gane ko da komawa zuwa ga Allah da gyara kurakuranmu da zaran muna tuba muna istighfari muna komawa zuwa ga Allah muna gyara kurakuranmu sai Allah ya kawo mana gyara ta inda ba mu yi zato ba yanzu kai a tunaninka kana ganin ahli sunna za su samu nasara a wancan lokacin inda malaman sunna gaba ɗaya an ɗaure su wasu malamai sun gudu wasu sun mutu ai za ka yi tunanin sunna ta mutu bid'a ta yi sama amma lokaci ɗaya da Allah ya ga cewa malaman sunna sun tsaya sun ɗabbaka sunna yadda ya kamata sun yi biyayya ga Allah da manzo kamar yadda ya faɗa Allah sai ya kawo musu nasara ta inda ba su yi tsammani ba daga cikin sarakunan sai aka samu ɗaya daga cikinsu ashe yana nan yana goyon bayan ahlus sunna an gani yana nan yana goyen bayan ahlus sunna kawai yana zuwa da sauran sarakuna suka rasu yana nan yana ta kallon su da gwamnati ta zo hannunsa kawai sai fara gyare-gyare gwamnati na zuwa hannunsa farkon abin da ya fara yi sai ya yi ilani cewa a sani malaman ahlus sunna su ne malaman shi yace a fito da imamu ahmad bin hanbal sanako baya son ganin malaman bid'a a fadin shi duk wayannan manya-manyan malaman bid'a din sai da ya kore su gaba daya yazo yasa aka fito da imamu ahmad daga kurkuku sa'annan kuma yazo ya ba imamu ahmad mukami cewa imamu ahmad yanzu shi zai rinka interview duk wanda imamu ahmad yayi ma interview shi za a ba mukami na gwamnati shi za a ba shi daman karantarwa a masallaci ko abin da ya kamata wannan daga nan aka kashe ainihin akidar mutazilawa sai da suka yi shekaru ɗaruruwa ba su motsa ba shekaru ɗaruruwa ba wanda mudin nan duk azabtar da mu ba su wuce shekara 30 ba to wani zai ga shekara 30 din nan akwai wahala sai da suka yi shekara ɗaruruwa ba su iya motsawa ba su mutazila wanda ina tunanin tun daga wani tsarin lokacin har yau ba su ƙara motsawa irin motsawa da za a san su da kyau ba su mutazilawan suka motsa amma da wayo-wayo an gani za ga mutum zai zo sai ya ma da awon shi ahlus sunna ne in ya maka da awon shi ahlus sunna ne a hankali zai ringa jeho akidu ya ringa jeho akidu an gani kaga mutum yana da awon sunna sai ga yana inkarin wasu hadisai ingantattu na manzon Allah ko mutumin da yake da awon sunna yazo yana inkarin hadisai yana wa sahihul bukhari izgiri to wannan mutum me shi dan alaman gane ahlus sunna mutunta hadisi duk mutumin da zaka kawo mai hadisin manzon Allah kaga yana ma hadisi izgili yana kiran hadisi bola to wannan mutum ba ahlus sunna bane koda ka ganshi da gemu koda ka ganshi kullun ga gemu yana sanya hannu a kirji yana sallama biyu yana zaman istiraha yana kaza ba ahlus sunna bane dan menene sunna hadisi me ahlus sunna mutanen da ke mutunta hadisi to mutumin da za a kawo mai Bukhari ya ce bola a kawo Muslim ya ce bola ya fifita ra'ayin wani malami akan hadisi ingantacce wannan menene shi mutazila har yanzu akwai mutazilawan amma irin karfin da suka yi a wancan lokacin ne babu kaga duk garuruwan shi'a suna da aqida mutazila yan shi'a su suna cewa Qur'ani halitta ne aqida mutazila ne an gane wannan ko yan shi'a suna cewa wannan Qur'ani da muke karantawa ba maganar Allah bane ɗan shi'a suna inkarin kaddara ba su yarda da kaddara ba aqidar mutazila ne da abin da ya kama da wannan ku fahimci wannan ko to har yanzu a wannan zamanin akwai mutazilawa har yanzu a wannan zamanin akwai jahmiya sai dai mutum zai dinga gamuwa da su ne ɗaya-ɗaya-ku misali an gane sannan ka ce a Najeriya akwai a Najeriya akwai mutazilawa menene alaman gane su inkarin hadisan manzon Allah da kuma inkarin cewa Qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane shin ba masu inkarin wannan aqidar waye mutazila kwana-kwanan nan wani bawan Allah yake cewa Imamu Malik aqidar shi kan Qur'ani at-tawakkuf ko ba kai ce ba shin maganan da ya faɗa yayi daidai da abin da ke cikin littafin Malikiya kaga sai ya koye da maganan Imam Malik amma kuma sai yayi magana da ka aqidar malikawa gabaki daya alqur'ani maganan Allah ne ba halitta bane duk malikawa sannan ga littafin risala ko mun karanta a littafin risala mai risala bayan ya faɗa a risala ya faɗa a cikin sauran littattafan sa cewa ga aqidar da imamu malik ya mutu akan shi wani aqida imamu malik ya mutu yace imamu malik ya mutu akan cewa qur'ani halitta maganan Allah ne ba halitta bane yace duk mutumin da ya karyata wannan ya kafurce ma Allah mai girma malikawa sun fi kowa zafi kan matsalan Qur'ani ma su a mazhabin malikiya duk wanda ya ce Qur'ani halitta ne jinin shi ya halitta kuma an ce masu tawakkufi su ne mafi sharri a mazhabin malikiya masu cewa imamu malik bai ce Qur'ani halitta ba bai ce kuma ba halitta ba ne an ce su ne mafi sharrin yan bid'a to amma sai ga wani bawan Allah ya jingina wannan aqida zuwa ga imamu malik kaga wannan ba karamin kuskure bane shi to shi yasa ya kamata mu san mazhabanmu a gani din ba haka ba da mazhaban ka za a cika da yaki shi yasa mu ɗan salafiya muka bada muhimmanci wajen karanta littattafan malikiya din domin kada a zo a yi mana ƙarya da imam malik an gani mafi yawan mutanen da ke kawo maganganun imam malik ƙarya suke masa in sai a ce yana cikin utubiya in ka je ka duba utubiyan ko ƙarya ne an gani shi ya sanya ku duba doctorul qiyas idan zai yi magana kan mazhaban malik yana kawo littafi zai kawo littafi shi yasa kullum muke ƙalubalantar su in zai kawo mana cewa malik ya ce ya kawo a cikin littattafan malikiya an fahimce na ai ya kawo a cikin littattafan malikiya shine da wannan ne idan mutum zai ce ainihin ga mazhaban malikiya ya kamata duk maganar da mutum zai yi ya yi shi akan reference ko ba haka ba to babu wani ba maliki daga cikin malikawa na zamanin magabatanmu da suke da wani ra'ayi kan Qur'ani in ba ra'ayin magabata ba kuna ba san gane to amma abun mamaki yanzu da ya tabbata jama'a shine irin waɗannan masu wannan mummunan aqida a wannan zamanin sai kuma a samu wai wani malami yana da awon suna ya gayyaci irin wannan su yi daura ko su yi muhadara shin ya kamata mutumin da yake da aqida na mu'tazila yana da aqida na jahmiya sai kai kuma kana da awon sunna sai ka gayyace shi ya je muhadara a masallacinka kuma in ka gayyace shi ya je muhadara sai kuma ka dinga yaban shi shin ya halatta mutumin da yake da aqidan bid'a ka gayyace shi ya zo yayi muhadara kuma ka yabe shi ka nuna cewa mai ilimi ne mai tsoron Allah ne mai gudun duniya ne ka yadda da aqidan shi ya kamata in ka gayyace shi in ya gama daura ko muhadara kai wa mutane bayani ni fadan salafiya ne wannan da na gayyata aqidan shi daban nawa daban wannan shine abin da ya kamata ainihin Dr. Bashir Al-Furqan yayi lokacin da Dr. Bashir Al-Furqan ya gayyaci Dr. Gumi ya kamata ya ce to gaskiya Dr. Gumi baya son hadisan manzon Allah ni ina son hadisi Dr. Bashir yana karanta Bukhari yana karanta Muslim kuma yana mutunta shi yana karanta mu wasa to amma Dr. Gumi kuma yana fada da Bukhari ko da wasa Dr. Gumi bai taba karantar da Bukhari ba kullum in zai magana game da Bukhari sai dai suka da cin mutunci ina ba san gane wannan to in ya gayyato shi muhadara domin ka gayyato mutum fa mai hadari ya zo masallacinka yayi karatu baka gaya wa mutane a gidan shi ba kamar kana gaya wa mabiyanka ka yadda da gidan shi ne dole ne in ma kada ka gayyato shi ko kuma ka gayyato shi ka gaya wa mutane gaskiya zai iya yiwuwa kila Dr. Bashir bai san aqidan Dr. Gumi ba kila ya sani to in ya sani menene ya sanya ya gayyato shi kuma yayi shiru har yazo yana yaban shi to kenan nan gaba zai zama to idan Dr. Bashir ya yabo wani ba za mu yadda ba in ya ce mana wannan mutumin kirki ne yana da aqida mai kyau za mu ce an yafo wannan taskiyar naka za a yadda da shi tunda duk mutumin da ya san Dr. Gumi in kana neman mai fada da hadisi Dr. Gumi ne kan gaba sai dai yanzu da masussuka ya shigo eh masussuka shi ne za mu ce yana gaba da Dr. Gumi a wajen fada da hadisi Dr. Gumi ya dan rabe da wasu hadisai na malikiya duk hadisin da baya cikin mazhaban malikiya ya ce bola ne sannan kuma yana inkarin cewa Qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane yana inkarin dawowar Annabi Isa yana inkarin kaza yana da miyagun aqidu kala wanda yake inkari ina fatan gano wannan to ya kamata a ce Dr. Bashir din zai yi ta'aliki to gaskiya na gayyato Dr. Gumi duk da na san yana da miyagun aqidu wannan shine gaskiya ba cin mutunci bane wallahi inda Dr. Gumi na so zamu gaishe shi nan wallahi zamu gaishe shi zuwa yinan amma fa in ya gama zan yi tazi wallahi zai zo ya gama lecture sa yanda na san Dr. Gumi ba zai yi minti 10 yana ga awa ba bai yada gidan shi ba ban taba ganin an gaishe shi an gane in zai zo insha Allah yana kwana sai ya shigo ya faɗi magana sukan hadisin nan da maganar mazhab shine babban da'awan shi maganar mazhab da sukan hadisi in ya gama sai yana wa ai mun taba haduwa da shi a nan hayar gasa ga Dr. Gumi Gani yanzu gaba daya daliban shi muna nan zaune ina ganin ga Malam Usman nan taro kaje da Malam Usman da Malam Abdullahi da Malam Abdul Mumin mun je aka samu wani dan kan rajin sa yana aka roƙa Allah da ka je gaisa da malam ba nace da zai zo gaida ni ba nace nayi sallama dole sai naje na gaida malam nayi sallama ga kowa bai sa buƙacin jin gaida sauran mutane ba nayi zamana aka zo ana so fa daga in wani ya gama muhadara a ba wani in wani ya gama a ba wani ni ne ya kamata a ba na uku shi wannan bawan Allah ya rike speaker dan bai san in yi magana wallahi ya rike sai shi wanda ya gaice ni barista Aisha malam wani mun gaice shi nan wajen sauka dan yayi magana me yasa baka bashi dama yayi magana dama yana daga cikin wanda zai yi magana ai ban sani ba sai to gabatar da shi to sunan ma da ya kira ba za a gane ni bane yace ko ya haya sil waye wallahi ka sa kiran sunan saboda tsaban kiyayya na fasan gane wannan to kaga da yazo wallahi da aka bashi dama yayi magana shi da Turi Iyas anan yazo yana so ya yada aqidar shi ya kasa wallahi yana so ya yada aqidar shi ya fara magana mazhab haka ya gama kwana jama'a dai mazhaba na da amfani kaza ya dai gama kwana shi bai iya fitowa ya yi soke ba duk wanda aka bani kawai abinda na iya cewa shi da yazo ce to malam kaga dai lokaci ya wuce ban san zaka yi ba to dan minti biyar nake to a cikin minti biyar na dan bayanin da zan kawo shine muhimmancin riko da hadisin manzon Allah ba shikenan ba yace babban abin da yake kira zuwa ga al'umma musulunci shine qur'ani hadisi atiullah wa atiur rasul an gane to raka mu karanta da yaran mu su san meye alqur'ani su san kuma darajar manzon Allah ta hanyar bin hadisi assalamu alaikum sako ya isa shi ya kasa isar da sakon shi na bin mazhab kun gane to zuwa kaga ashe wannan daurin da aka gayyata ba karamin barna bane gaskiya tsakani da Allah Dr. Bashir barna mai girma har ya yadda a zo a yi muhadara a masallacin shi sannan kuma ba ma wai ya yi shiru ba ba shiru fa yi ba ma ya koda shi ko da mutumin da yake da barna irin wannan barna ne ga addini Allah shi kiyaye insha Allah wa alaikum salam gaskiya ne wasu malamai za ka cewa kullum sai su ce mu haɗa kai mu manta da bambanci shine za a samu cin nasara amma wa'ancan malaman sun iya da su haɗa kai da mutazila ko sun iya da su haɗa kai da mutazila sun tsaya akan ra'ayinsu na sunna har an kama su an kulle to amma yanzu malamai yanzu suna ma neman yan bid'a ne a zuwa haɗa kai shi kuma a wancan zamanin ana tilasta wa malaman mu ne sai an haɗa kai dole sun iya da Allah shi kiyaye na'am wallahi abin na ban mamaki abin da yake bani mamaki da nake yawan maimaitawa shine inda yan tariqa ne suka yi laifi nan take za a yi musu raddi yanzu kallon masu suka kullum sai an bai raddi in ka duba social media malamai suna fin 20 akan masu suka amma kafin ka samu wanda zai yi madarta kuma raddi guda daya a cikin kungiyar izala za ka sha mamaki to me yasa na ba bambanci mu a wajen ahlus sunna Dr. Gumi ya fi masussuka hadari saboda a masallacin ahlus sunna yake karantarwa shi kuma masussuka kowa ya san dama batacce ne shi masussuka ko da baka yi wa'azi akan shi ba an san dan alaka to ne to shi kuma wannan yana zuwa za ga an mike ana bashin mutunci ko ba a gaya ma kowa mummunan aqidar shi kuma yana nan yana ta diban samari yana tusa musu mummunan aqida ina ganin akwai wani bawan Allah ina ga za ku iya tunawa ana cikin ana raddi lokacin da ake raddi lokacin da yayi wata magana sai wani ya kawo hadisi sai wannan hadisi mun kuna ku ya kawo ai bola ne wala abin da ya fara kenan yanzu ya tarbiya sai da mabiyansa wallahi hadisi bai da mutunci ba za ka iya kawo madalibin da tsaguma hadisi ingantacce zai ce bola ko za ka jahili ne fa bai karatu ba amma an koya mai kawai makami kawai duk hadisin manzo Allah wanda ya saba ra'ayin shi bola kuma irin wannan ya kamata a ce kungiyar izala ta dage ta hada wa'azin kasa a babun adalci ta gaya mutane akidan shi bai dace a ce ana ganin tare da shi ba ganin malamin sunna tare da tafogumi da sai hadari ne wa alaikum salam sun sani sun sani wai abin da ya faru dan malam ne na kabilanci ne sun sani saboda kasancewar shi dan malam ne in an fada an ci mutuncin malam a cewar su eh na
yana cewa
hakuri to an shi ne daga ma sharrin eh ai da tabashir inda ya gyara ba duk sanda ya faɗi magana kan wani ba za mu yarda ba an gane abinda da tabashir ya gayyata shi ma kawai guba ne gayyata shi zuwa ga masallacin shi guba ne sai dai in shi ma yana da aqida fa irin nashi sai dai fa in shi ma dan ikwan ne ka san su ɗan ikwan su ba su da bambancin aqida kowa da su ne zai iya yi wakila da tabashir yanzu shi yana goyon bayan ra'ayin ikwan ne Allahu a'lam in yana goyon bayan ra'ayin ikwan ne masu ganin cewa da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a da ɗan ƙalaka su duk ɗaya ne an gane ba bambanci na ta'awun da fi mattafaqna alayhi to kila haka ne amma an ba haka ba wallahi gayyatan nan gaskiya ba ƙaramin haɗari ba ne to ba ma gayyatan ba kuma ta'aliƙin ya yi wani irin ta'aliƙi ya yabe shi ya kuranta shi kamar yadda na taɓa gani ni ina ganin kamar malamai suna da tsoro ne ko wani abu ya taɓa faruwa a nan kinkinau akwai doktor akwai professor makari ya kai ziyara zuwa ga wani malami mai da'awun sunna mai zafi wanda ake cewa mai tsoron Allah ne ina ga kowa ya san abin da ya faru lokacin professor makari sufi ne shi ya kawo ziyara zuwa ga malami kaga yadda malamin ke kuranta professor makari irin ku ne malaman da ake so masu tsoron Allah irin ku ne yan kadan daga cikin malaman da aka rasa irin su kuma gashi a gaban ɗaliban shi yake ta kuranta shi to wai ko dai idan ka zo gaban sai su ji tsoro ne amma a can bayan sai su yi raji wallahi da professor makarin da malamin haka suka yi ta mu juna yabo professor makari ya yabe shi cewa gaskiya abin musamman ya kama wancan ma ya kama malamin da ke da awon sunnar ziyara aka kai shi har ya ga ayyuka irin wannan aiki da kake yi ba karamin aiki bane da wuya a samu malamin da mai tsoron Allah zai yi wannan aiki kaza shi ma fa yace ai irin ku da kada da kyar a samu irin masu tsoron Allah masu gudun duniya masu ambaton Allah to kaga irin wannan malamai wanda suke da irin wannan tabi'a wanda za ka ga suna kuranta dan bid'a to kamar suna tallatawa daliban su ne yan bid'an ba su da laifi wa alaikum assalam
ya irin da amfani da wani wallahi
kuma kowa a yi da kuma kamar mutane ya abu da hanyar kawai tunan da mu kaje muke suka masussuka muke sukan dahir bauchi nace baka bai ki magana na malam an ce mu kaje muke suka masussuka muke suka dahir bauchi mu kadai
an yi
itifaki a can ko idan muka soki ɗayar rubutu madalla in muka soki masussuka madalla amma an muka soki na cikin gidansu shi ne ake cewa mu fitanannu ne kenan da wani ma'auni suke aunawa ma'auni na san rai da ƙabilanci eh na'am wa alaikum salam
Thank you.
wace haka kuma sun zuna lafiya da basu suka ba ya la'ila illa lau sun zuna lafiya da tsoron yan shi'a ba sa la'ila illa lau bai suke nufi da maganan maganan ma bangara ma maganan ba ne a sassa tamowa doktor kadai ko kuma da sauran yan dariƙa da yan shi'a ko duk wannan biri a sassa ne kawai to in ake duk yan biri a sassa ta zai iya fahimta maganar a gani amma an ware wani mutum da yaka ce shi kadai a sassa ta mai to maganar ya kulle kwakwalwa na ban gane ba ai an sassauta me ake yi ka a jera daddi ga masussuka a jera daddi ga dairu bauchi a jera daddi ga yan shi a ko suwa ne ne ake so a daina musu daddi ban gane bane oke duka to a daina din bunji a daina din eh ba daina ba ka dinga sauraron social media ka gani sun daina ai zaka fahimci cewa ba wai suna nufin a daina raddi ba mutum ɗaya suke nufi a daina mai raddi akwai wa'azin ƙasa da aka yi akan masussuka malam kuma duk wa'azi da waya a yi wa'azi uku hudu baka samu raddi akan yan ƙara katowa ne za ka ce to maganar bai fito fili ba a daina raddi suka ce wane ne za a daina maraddi Allah ya tsawace su kaga shi dai musulunci bai ce a sassauta wa bid'a ba duk inda bid'a yake ko ɗanka ne ko jikanka ne ko babanka ne inda yana kan bid'a dole sai ka yi raddi ga wannan bid'a shi ne ka cika ahlus sunna amma mutumin da zai yi raddi ga wasu ɓangare saboda ba nashi ba ne ya yi raddi ga aƙiƙin raddi ga wasu ɓangare saboda nashi ne to gaskiya wannan bai cika ahlus sunna ba shi ne
kan yi goshi
da zuwa muhadara don an buɗe masallaci ko za a zuwa. Kan yi goshi da zuwa masallacin ba tare da ya yi muhadara ba. Wane ne yi illa ce? Bi illa ne, ya zuwa yi muhadara shi ya fi illa. Amma duk sanda ka ga ya toshi, ka ga ya toshi saboda girmamawa ne. To kuma mabiyinka na nan yana kallo, cewa wannan malami na ba yana ne. Tunda yana mutunta shi to ni ma barin mutunta shi to a hankali sai ya dauki aqidan shi kai ne ka tallata aqidan ai da ba dan akwai ai tarihin imam Daru Kudani ko Daru Kudani tare da dalibin shi Daru Kudani yana tare da dalibin shi me ya faru sai ga wani babban malami ya zo zai wuce sai Daru Kudani ya zo ya rungume shi ya sumbanci hannun shi shikenan bayan ya rungume shi sai malamin ya wuce sai dalibin yake tambayar malam aka roka lan wannan malami da daga ka rungume shi ka sumbace shi waye shi naga ai duk duniya yanzu ba kaman ka wajen ilimi kana daga cikin imam a'immatu na duniya jagorori na duniya sai ce wannan shine ainihin ibnu fawran babban malami ne mai tsoron Allah mai kaza sai dalibin yake tun daga nan sai na fara zuwa majalisin wancan malamin a hankali sai na kwaso aqidan ash'ari ashe malamin ba ash'ari ne shi malamin shi ne ya tallata mai wancan shi kuma da ya fara zuwa majalisin sai ya zo ya ga ashe wancan malamin da aka ce malami ne mai ilimi dan ash'ari ne to sai wannan aqida sai ta mai shi ta ba shi sha'awa sai ya fada cikin wannan aqidan daga nan sai ya zama to ba ash'ari to shine ake maganan haramcin kana malamin sunna ka ringa tallata malamin bid'a haramun ne an gane ka zo ka gayyace shi muhadara ko baka yi wani ta'aliki akan aqidar shi ba cin amana ne kuskure ne kuma Allah shi kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka